Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salamu ala nabiyyina Mustafa amma ba'at ƴan uwa muna yi muku barka da dawowa a cikin wannan barnamiji na ilimi da fahimta sune jagora wanda malam yake muna bayani game da abin da ya shafi i'tiqad na ahlus sunna wal jamaa ko ko mu ce aqida ta ahlus sunna wal jamaa mallan tambayar mu ta gaba ya kamata halaye da tabi'un ahlus sunna su kasance
تو الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين إذا منتي أهل السنة والجماعة سوني وأن دسكتي سنة كوي دمنزو صلى الله عليه وآله وسلم التي لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة كو إسوة حسنة أو تقراءة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا زائي كو يني دمنزو صلى الله عليه وآله وسلم أدوكن تكين الأمر وأن دبسكي بنتو دشيبا إذا مكدوبا كما إذا أكتم بي علم المؤمنين عائشة رضي الله عنها منين نبي أمن زاء الله صلى الله عليه وآله وسلم تتي واتو كان خلقه القرآن نبي أمن زاء الله صلى الله عليه وسلم سوني القرآن باتنا نفع القرآن هي نبي أمن زاء الله صلى الله عليه وسلم أبند القرآن يأمرني دشي دا وندي يهاني دشي دا أبو بوندي كراء تبتر دسو دا أبو بوندي كراء واتر دسو سوني يكي كوكرن تبتر واه to kira akhlaqna ahli sunna wal jamaa sunne nabiyyu imanzu sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuma ayisu a aikace ya manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mu'amala da shugabanni bai taba tura wani shugaba wata wasiqa ba face sai ya kira shi azimur rum azimur rum kaga shugaban ruma duk da ke kafiri ne amma shugaban su ne kinan wajen khitab ko da kafiri zaka magana da shi akwai yadda zaka masa uslubi na ladabtarwa na ladabi idan muka duba kuma idan muka dubi abubuwa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rayu da iyalinsa sai mu tabbatar da wannan a gidajen mu ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umurce mu tarbiyantar da ƴaƴan mu ya zamu amala da dabbobi ya zamu amala da kaza to amma sai a ci ahli sunna bai tatbikin sunna a gidansa tsakanin matansa tsakanin ƴaƴansa tsakaninsa da makwabtansa a wurin aikin sa da abin da ya kama da haka ina fata an fahimta kina ya kamata a ce sunnan nan ta tafi a ko ina a wurin ayyukan mu a ga sunna a makarantun mu a ga sunna a gidajen mu a ga sunna a masallatan mu a ga sunna a ko ina a ga sunna tatbiqi nata ba wai kawai a fada ba a karanta a tashi a waci tunda ba jarida bace ko labarai na duniya bayan wannan kuma yana da kyau mu gane cewa suna zargin ahli sunna cewa mutane ne ba su da ladabi a idan ka umurci a yi maka biyayya a cikin abin da Allah bai yarda da shi ba to nan Allah ne ce ka a yi maka biyayya da manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ko ba haka ba dan haka nan ba rashin ladabi bane nan kai ba Allah bane ko haƙƙinka bai kai na Allah ba baka da wuta baka da aljanna yi maka da'a a saba ma Allah zai kawo fitina a duniya zai kawo fitina a lahira فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم ان انصاب ما الله ده منزا الله فتنه تكي فروا تو كاغا دوك كما ابين ده زي سامي مو نا مصيبه وما اصابكم من مصيبه فبما كسبت ايديكم دوك ابين ده مصيبه تسامي كو ابين ده كوكا ايكتاني كينن ده مداو مو نا زرجين وني كما تمو داو مو زرجي كاونن مو تو ده هكا دي اخلاقنا اهل السنه كما اخلاقنا اهل السنه صحابي اي معلمي ني بمو جي سنا زاجين جونا با مو جي ان سون كاي ساباني سنا لانتر جونا با inda wani ya kuskure ina neman masa gafara to kenan kai malami na ahli sunna kace ka ci gaba da rusar da malaman sunna kaga wannan manhaji ne wanda yake manhaji ne mai hatsari sosai Allah ya muna mai kyau na'am
Allah ya saka malam da alkhairi mallan sai abin da ya shafi masadirut talaqqi wajen ahli sunna wal jamaa
to masadirut talaqqi kala biyu ne akwai masadirut talaqqi na aqida akwai masadirut talaqqi na wato fiqhu da ibada da akhlaq to yanzu nan da yake muna bayani ne kan aqida littattafan da suke magana akan aqida ta ahli sunna tsantsa ko ba haka ba to na farko dai alqur'ani shine tushen aqida gaba daya nan ne za a ciro duk aqida da za a ciro wa abu na biyu sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam abubuwan da ya bayani na aqida shi yasa wani malami ya littafi jami'u ahadith alaqida ya tattaro hadisin aqida ya littafi akan su don baka cewa kafi Allah sanin aqida kuma baka cewa kafi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sanin aqida abu na uku sai malamai wanda suke akan manhaji na aqida ta ahli sunna wal jamaa idan muka duba imamu ahmad ibn al-tafi sunansa as-sunna wasu da kiransa usulu ahli sunnati wal jamaa littafi ne na imamu ahmad sheikh salih al-fawzan na wannan zamanin mu ina da littafi usul na ahli sunna sannan akwai sharh na usul i'tiqad ahli sunna na imamu al-lalaka'i an gane ko wanda ya mutu hijira tare da shekara 418 littafi ne mai muhimmanci kuma an buga shi idan muka duba kuma akwai wato as-sunna an gane ko Ibn Shahin an gane ko sannan kuma akwai as-sunna wato Ibn Abi Asim sannan akwai as-sunna Ibn Abi Zamanin an gane ko sannan kuma muna da as-sunna na Imam Abubakar Al-Khallal sannan muna da as-sunna na Abu Sheikh wato Al-Asfahani sannan muna da as-sunna na Imam Al-Barbahari wadanda duk littafai ne da aka yi akan wannan tsari sannan kuma in muka diba akwai as-sunna na Isma'il wato Al-Sheikh Isma'il Imam Isma'il wato bin Khalaf bin Harb an gane ko Al-Karmani sannan kuma akwai as-sunna na Isma'il bin Yahya Al-Muzani an gane ko sannan akwai kuma Ash-Shari'a shi ma yana nufin aqida ta ahli sunna na Imam Al-Ajuri Al-Ajuri Al-Baghdadi wadanda duk littafin da ake samu aqida ta ahli sunna wal jamaa idan muka duba kuma akwai bincike da dama da ake ganin gayi a jami'o'i misali wani dalibi ya tace ki mas'aloli na aqida a cikin littafin Sheikh Muhammad Al-Amin Shanqiti Adwa'ul Bayan fi Idahi Al-Quran bil Quran Masailul Aqida akwai malami a kasar Suriya yayi tafsiru ayatul aqida ya tattaro ayoyin da suke da alaka da aqida a cikin Al-Qur'ani tare da bayani akan su sannan idan muka duba akwai littafai na Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yana da littafai cikin aqida da raddi kuma akan yan bid'a da kuma wato littafai da wadansu suka yi irin su daliban sa Ibn al-Qayyim yana da littafai a cikin aqida irin su as-sawa'iq as-sawa'iq al-mursala da sauran su littafai na aqida yana da manzuma ma da yayi wadda manzuma ce tana da baitu tukka idan muka duba kuma akwai manzuma ha'iya ta Abu Dawud wanda ita ma cikin aqida ne yayi ta akwai lamiya wadda take karewa da lamun kinan ta Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ba ta da tsawo akwai littafin Muhammad Ibn Abdul Wahhab su kitabu at-tauhid da kashfu ash-shubuhat an gane ko duk suke bayanin aqida ta ahli sunna wal jamaa idan dai muka duba akwai littafai kuma littafin nuniya ta Ibn al-Qayyim wani cikin manzumat akwai nuniya ta Imam wato al-Qahtani to da sauran dai littafai waɗanda suke nuna aqida ta ahli sunna wal jamaa mutun yana yin bincike akan su akwai rasail akwai littafai na qudama ga sunan dai daban-daban waɗanda aka yi a cikin wannan fanni dan haka dai fage ne wanda yake ana fahimtar su akwai kuma littafai na arkanul iman da nawaqidul iman da nawaqidul islam duk zaka ga ana yi don a bayyana aqida ingantatta ta ahli sunna wal jamaa dan haka dai wannan agurguje shine abinda zan iya cewa kuma fagen yana da wato fadi sosai an gane ko wallahu ta'ala a'lam
Allah ya saka mallan da alkhairi mallan sai karatu mu na gaba abinda shi alhajji wal umara
na'am
menene tarifin hajjimi ake nuhi da hajjimi ake nuhi da umara a yaran larabci
na'am
sannan kuma wajen malamai
to in mun ka diba alhajju a larabci shi na nufin az-ziyara hajja yahujju ziyara di al-umra kuma wasun ci ita ma tana nufin ziyara an gane ko wasu kuma sun ce a al-umra tana nufin rayarwa ta ibada domin al-umra yana nufin rayarwa ma kana lil mushrikin an ya'muru masajidallahi shahidin ala anfusihim bil kufr kinan rayar da dakin Allah da ibada shi ko hajji ziyartar dakin Allah don yin ibada an kalli wato ta fuska in mun diba shi al-hajju wato shine daga cikin rukunin musulunci umra kuma an yi sabanin wajibcinta da yawan malamai su rija da cewa ba wajibi bace amma dai hajji shi yake daga cikin rukunin musulunci ba a shakka kasancewar sa wajibi an gane ko kina sai zamanto al-hajj kinan ziyaratu baitullahi al-haram li ada'i faridatin makhsusatin bi aqwalin wa af'alin makhsusa fi awqatin makhsusa shine kada ya ci dakin Allah bi niyyatit taqarrubi ila Allah subhanahu wa ta'ala kada ya ci dakin Allah an gane ko danyin wadansu ibadodi da wadansu maganganu kebantattu wadanda shari'a ta karantar da su an gane ko a cikin wani lokaci kebantacce kuma da niyyar cewa ka tsaye ne don neman yarda Allah ba da wata ba ita ma umra kenan sai zamanto ta'mir ko kuma ziyaratu baitullahi al-haram li ada'i wato ibadatin makhsusa an gane ko wato ita umra ziyarar dakin Allah ne don gabatar da wata ibada kebantatta amma ita ba a ce fi awqatin makhsusa ba dan ita umra ba ta da wani lokaci wanda anka kebance anka ce shine nata an gane ko duk da yake ana iya cewa lokacin da mutum yake aikin haji baya iya yin umra to kaga nan sai a kebance ta da wadansu lokuta tunda in kana cikin aikin haji baka yin umra duk da yake umra tana iya shiga cikin aikin haji ayi abin nan qirani sannan kuma ko ayi wato tamattu'i a hada su a rarrabe بنية التقرب إلى الله سبحانه وتعالى عند كما نية تكسنتر الله سبحانه وتعالى بأنجيني دون أشاك أتابا كو أجدادي كو أيو ما شاء دا واتو شرخوليا. نعم
الله يساك مالا دا الخيري سي مالا مسألة الإحسار أنا يوان مغانا أكانت مسمى وانغلوكتي to muna son mu ji anwa'ul ihsar da asbabul ihsar.
To kafin mu shiga zuwa ga asbabu ya kamata mu faɗi menene al-ihsar. Al-ihsar shine al-man'u sha makancewa. To nan zaka ji an ce akwai al-ihsar akwai al-hisar. Waɗansu daga cikin mutane suna ganin cewa al-ihsar daban al-hisar daban. Kina al-ihsar abinda ake gani, al-hisar abinda ba a gani. Shi yasa fa in uhsirtum famastaysara min al-hadi. Ko ba haka ba, idan an hana muku aikin haji sai ku yanke abin da ya saukaka ku koma. Kina kaga Qur'ani tun zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan abin ya taba faruwa. Ba shine annabi farkon wanda wato ba wannan zamani bane aka fara hana mu mutane zuwa aikin haji. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ransa tare da sahabbansa ba su samu damar yin gabatar da wato ibada ba a daki mai alfarma. To idan muka fahimci wannan, shi al-hisar yana da nau'uka daban-daban. Shine daga cikin abin da ma ya kamata mutane su gani. Wato musulmi sun damu da an hana su zuwa ɗakin Makka. To ai al-hisar ko hisar bai tsaya nan ba. An yi zamanin da kuma an hana zuwa masallatai. An hana zuwa sallar Juma'a. Waɗanda su sallah ita ma rukuni babbar rukuni ne daga cikin rukunin musulunci. Sannan al-hisar kinnan akwai al-hisaru siyasi. An kargama mana takunkumi na siyasa wanda Turawa sun rike siyasa suke tabbatar da abin da suke so a siyasar duniya. Sannan an samu na al-hisarul askari wato takunkumi na sojoji. Kasashen mu duka sojoji ne ke tsaron su amma na kafirai mafi yawanci. An gane ko? Sannan an samu al-hisarul wato hissi ne. Al-ma'nawi an samu na hisar na kanun. Dokokin duniya Turawa ne ke tsara su, mu kasashen mu yan biya ne. An samu na hisar al-thaqafi, wayewar mu an kange mu da gareta an bata ta an maida mu na ta Turawa ita ce wayewa. Ba yadda za a yi ka samu labarin wani abu mai kyau ko wani na wayewa in ba wajen su ba. Wani yayi mugun aski, ya yi rubutu akan kansa, wani yana tafiya wandonsa ya zazzado. Duka an hana mu a santa mu amma su an tallata su ga duniya. Duk abinda wato kamar shamakin da aka samu takunkumin da aka samu musulmi bai tsaya akan aikin haji da sallah ba, a'a an samu su takunkumi na arzikin da ke cikin kasashen su, ba su da izinin su amfana da shi, kuma ba su da izinin su kai shi waje su sayar, ba su da izinin su kafa dokokin kasashen su rubuta musu ake yi, ba su da izinin siyasar kasashen su, ba su da izinin tsaron kasashen su, an haddasa musu fitintunu kuma an kawo musu sojojin kasashen waje. Kenan hisar kinnan da muke dibi ba hisar guda bane. Tattalin arzikin su an samu takunkumi, ba su da izinin su buga maka su kudade wasu kasashe. Sannan kuma arzikin kasashen su ba su da izinin su fiddo shi sai an ba su izini, in sun fiddo shi ba su da izinin su sayar da shi kasashen waje. To takunkumin yayi yawa, amma sai ka iske mafi yawanci wanda ake magana kansa guda ne shine kawai an hana zuwa aikin haji. An hada zuwa aikin haji to kaga ba shi kadai ne aka hada ba, abubuwa da dama an sha makance ka akan su. An sa maka hisar na ilimi, kasashen ka baka da tattalin arzikin da zaka daukan nauyin ilimin ka, dole sun taimaka ma. Sannan an sa maka hisar, an koya maka yaren su, amma ba an koya maka kuma kaidodi na mathematics, lissafi da ko physics da shimi, amma an sa maka shamaki ba a koya maka yadda zaka iya hada wani abu da abu ka kera wani abu ba. An sa maka shamaki in kayi karatu a kasar ka kana da ilimi baka iya zama kai aiki, sai dai ka zama can ka amfani su da su da al'ummar su. Kaga ba kowa ke tunanin wannan ba. Ashe takunkumin nan ba fage guda bane, kusan kowane fage na tsarin rayuwa. Tarihin mu da aka yake mu an sace littattafan tarihin mu an kai su can an aji. An samu da tarihi wato takunkumi na tarihi. Wa yake tunawa kan wannan? An hana maka kai dabi'o'in ka, al'adodinka gaba ɗaya, an sama takunkumi sai dai nasu zaka aiki da su. To in ka diba takunkumin ya shafi kowane fage na rayuwa, shi yasa ya kamata musulmi su ɗauki izina kuma su san abin da suke yi. Allah dai ya mu da mai kyau. Na'am, dan haka ne kenan hisar ba wai ya tsaya ne wuri guda ba, kuma ba yau aka saba shi ba. An taba samun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hisar a Makka lokacin da aka ce da shi da ƴan uwansa waɗanda suke son su bi shi, ko sun yarda da addininsa ko kuma su yarda da addininsa ba, wanda ya ce ya yarda da ya bi shi, aka yi musu hisar wanda akai a Makka ba a sayar musu ba su saye ba a aura musu ba su aura ba su kaza akai su cikin Shu'aib bani Hashim har su kai lokaci mai tsawo daga baya waɗansu daga cikin su suka ga wannan abin zalunci ne tun a Makka suka aikata wannan a Madina kuma Abdullahi ibn Ubay ibn Salul yake cewa la tunfiqu ala man 'inda Rasulillahi hatta yanfadhu kab ku taimaka ma wanda a tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai sun wace kinan suna jiran addini ya wace kamar yadda turawa duk mutumin da ke so yi ma addini aiki sai a ga yadda za a yi a hana shi ya samu abincin da zai ci sai ya koma ya bar zancen addini malami ya daina karantarwa ya daina zancen da'awa ya kuma zuma abin wato abincin shi ya gagare shi kinan sun wace an daina zancen addini dan haka waɗannan abubuwa hisara iqtisadi ne a Madina kuma ahzab gazwatul ahzab an zo an kewaye Madina ana son aima musulmai da manzo sallallahu alaihi wa alihi sallam zama guda an samu alhisa an samu hisar al'askari kinan ba yau ne aka fara sa irin waɗannan ba Allah ya yi mu mai kyau
amin
na'am
mallan sai abin da ya shahi asbabul hisar
na'am to asbabul hisar muna iya kasa su gida biyu zamu tattauna akan su wato ta fuska guda biyu fuska ta farko al asbab al kharijiyya al asbab al kharijiyya dalilai waɗanda suke na waje waɗanda daga waje suke kenan daga kafirai in mun ce ko kafiri na cikin mu to na waje na tunda ba mu ne muka sa maka mu wannan ba to idan muka duba waɗannan alqur'ani yayi bayanin su babu wani tantama domin shi kafiri bai dace mu yi mamaki ba dama muke jira gare shi ya cutar da mu tunda aqidar mu ba dai ba kuma Allah ya faɗa wala yazaluna yuqatilunakum hatta yarduukum an dinikum in istata'u ba za su gushe ba suna yakar ku sai sun dawo da ku daga addinin ku in su samu ikon yan haka kenan aikin su wala yazaluna ba za su gushe ba aikin su yau da gobe jibi da gatar da jiya duka kullun yadda za su yi su kange ku sai in dai sun musulunta amma Allah ya faɗi cewa ba za su samu iko akan addini ba an gane ko Allah ce al-yawma ya'isa alladhina kafaru min dinikum daga yau kafirai sun ɗebi tsammanin za su imurkushi addinin musulunci to amma kai babu tabbaci suna iya su saka kai ridda ya kamata kai hattara da wannan ina fata an fahimci ni to tunda suna da gaba da addinin mu dole su samu na takunkumi ta kotu fuska abu na biyu me yasa suke samu na takunkumi saboda suna son su yi iko akan mu su bata addinin mu su bata al'adodin mu su bata yaren mu su kwace arzikin mu wanda muke da shi a hannu su kwace na karkashin kasa sannan su wawaitar da hankulan mu shikenan sai mu zaman tobe ya muke yi ba mu da ta cewa shikenan at-tabi'i siyasatu at-tabi'iyya to wannan shine babban asbabu ke su abin da suke so su mallake mu har abada wannan shine kawai to amma kafin wannan shi yasa ma malamai suke cewa yanzu kaga wannan hisar da ake zancen kafirai sun saka ko wani abu in aka dibi tarihin musulunci so nawa aka hana ma mutane su yi aikin haji wannan ai ba shine na farko ba in muka duba tun farko abin nan an yi samun lokuta waɗanda ba a yin aikin haji tun ma zamanin musulunci kaga an hana manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi yasa wadansu malaman tarihi suka ce daga wancan lokaci zuwa yanzu so 40 abba ai aikin haji ba wadansu suka ce so 50 akwai malamin da ba ya ce so 200 ne an ka bincika domin ana kallon shi kulliyan ko juz'iyyan ya zamanto duk duniya za ta iya aikin haji to ba a samu matsala ba kenan amma idan anka ce wani yanki ba zai yi ba to in an ce wani yanki ba zai yi ba to yace irin wannan ya kai kusan 200 a fitar da wata kasa ba su samu damar halarta ba dalili kuma wani lokaci yana wa kafirai ne suka hana kamar yadda anka hana manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam wani lokaci wani rashin lafiya ne ya faru a wannan kasa sai aka ce bai dace su zo ba kasu ya da wannan ciwo wani lokaci tattalin arziki ne babu ko a Makkan ko su a wajen waɗannan mutane wani lokaci a ita garin Makkan ne yanayin na tsananin zafi ko sanyi bai ba da dama ai aikin haji kina kaga akwai dalilai da suke iya zakkuwa ba za a samu damar yin mi ba wato aikata wannan aikin haji amma kafin mu zo wannan ya kamata mu dan yi wani raskona game da shi aikin haji tushensa da asalinsa da gina Ka'aba din ita karan kanta malaman tarihi suke cewa Ka'aba gininta a yanzu an yi mata gini guda 12 to amma idan muka dubi wadansu gine-gine babu wani dalili akan su tunda suna cewa mala'iku suka fara gina ta sannan annabi Adam ya zo ya gina ta bayan an yi tufa na Ka'aba ta rushe wato annabi Nuhu ya saki gidata ko annabi Ibrahim ko dan annabi Nuhu ya saki gidata gashi nan dai amma dai mu abinda muke da tabbaci wanda annabi Ibrahim yayi alqur'ani ya bamu labarin sa an gane ko sai kuma abinda yazo cikin littafin sira an taba yin wadansu ruwa Ka'aba ta rushe Quraysh sun saki gina Ka'aba wanda tun a lokacin jahiliya da suka zo suka ce to ba sa son kuɗin karuwa ba sa son kuɗin kaza ba sa son kuɗin kaza shi yasa da kuɗin su suka yi karamci sai suka tsaya ba su kai ginin Ka'aba irin yadda annabi Ibrahim ya gina ta ba sai suka tsaya bakin inda kuɗin halal suka tsaya to ina ga masu son su yi aikin addinin musulunci su debo kuɗaɗen haram kuma su ce za su yi ko musabaka ta Qur'ani ko abin da ya kama da haka kaga akwai aiki gare mu tun lokacin jahiliya masu busa kuɗin haram ba ina ga da kuɗin karuwa to akwai gine-gine da an kai mata amma sun ce gini 12 ne mu dai waɗanda sun ka tabbata cikin nassi su ne zama aiki da su da littafin tarihin musulunci gini na ƙarshe wanda an kai maka Ka'aba shine gini wanda wato daular Uthmaniyya ta yi mata a shekara ta 2040 sarki wanda suke kira Murad al-Rabi shine yayi mata ginin da har yanzu shine take akan shi kinan yanzu wannan gini yana kusan tunkara in an ce shekara ta 2040 kinan yana buƙatar shekara 400 da aka yi wannan gini ina ganin kinan wannan gini na ta karshe shekara 400 wannan a gurguje kinan to sannan akwai wata mas'ala mai muhimmanci wadda take da alaka da ginin Ka'aba waɗansu su ce ai ita Ka'aba ita aka fara ginawa bisa doron ƙasa gida wanda anka fara ginawa an gane ko suna kafa hujja da Allah ya ce inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladhi bi bakkata mubarakan wa hudan lil alamin awwalu bait daki na farko kinan da aka fara gini sai suna fin kinan cewa ita ta aka fara ginawa malamai suka ce a ba haka ake nufi ba abinda ake nufi ba gida na farko na ibada cewa mala'iku suka gina shi ko annabi Adam wannan na bukatar nasu amma dai shi a gida na farko na ibada hadisi kuma ya tabbata a cikin sahihul bukhari da muslim na abu dharr al-ghifari radiyallahu anhu wa an sahabati ajma'in yake cewa ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ayyu baitin wudi'a awwal wani gida ne aka fara azawa na ibada abinda ke nuna na ibada ake nufi qala al-masjidul haram yace masallaci mai alfarma kinan Ka'aba tare da masallaci mai alfarma yace qultu thumma ayyu sannan wane daga cikin su yace al-masjidul aqsa masallaci na masjidul aqsa wanda yake can kasar Filistina a yanzu an gane ko tunda da tana kasar Sham gaba daya an gane ko to qultu kam bainahuma kam kana bainahuma shekara nawa an kai qala 40 yace 40 to ayan ce 40 an yi shiru a wata riwaya sai zo 40 sana shekara 40 a tsakankanin su ta gina su sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace mai thumma qala sanan shi Abu Zar yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace mishi wa haythu ma adrakatka as-salatu fasalli duk inda sallah ta same ka kai sallah kakka ce dole sai wuri kaza dan in ka ce sai makka zaka sallah to ai bane sallah zaka yi sai ka je makka yau shi zaka zo makka ga tanan ba alliki ko ka ce sai ka je baitul masjid al-aqsa a duk inda sallah ta kama ka in lokacin sallah ya kai kai sallah al-ardu laka masjid kasa masallaci ce gare ka mun fahimci wannan da kyau ko to kaga nan awwala baitin ba ana nufin shine gida na farko da an ka shirya ba danyin wato bacci nan awwaliya ce muqayyada akwai awwaliya mutlaqa akwai awwaliya muqayyada in an ce mutlaqa an ce abu shine na farko ana nufin farko gaba daya a koko shine na farko a cikin mutanen sa ko al'ummar sa ko a zamanin sa to kaga wanda bai fahimci Al-Qur'ani ba misali kamar dan Qur'ani suka ji ace to wai cikin hadisi an ce na abin da aka ruhi wai awwalu baitin Ka'aba ba ita ce gida na farko da aka fara gida ba kuma Qur'ani ya ce a ana nufin na ibada awwalu baitin wudi'a lin-nasi lil-ibada na ibada ake nufi so sai ce wai malamai sun ce akwai muqayyada akwai gairi muqayyada Qur'ani ma yarda muqayyada da gairi muqayyada manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah ce kace ni ne farkon musulmai qul inni umirtu an akuna awwala man aslam aya ce tana cikin suratu wato al-an'am sannan a ƙarshen suratul an'am ya saki ma hudin koi u fadar wannan maimaita irin wannan awwaliya yake cewa qul innani hadani rabbi ila siratin mustaqim dinan qiyaman millata ibrahima hanifa wa ma kana min al-mushrikin qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lah wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin ni ne farkon musulmai kenan sai an umurce shi kuma ya kasance haka to shine farkon musulmai duk duniya annabi Musa ya ce shine farkon masu imani Allah ya ce wa wa'adna Musa 30 laylatan wa atbamnaha bi 10 fatamma biqatu rabbih 40 layla wa qala Musa li akhihi Harun akhlifni fi qaumi wa aslih wa la tattabi' sabila al-mufsidin wa lamma ja'a Musa li miqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilayk qala lan tarani walakin anzur ila al-jabal fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani falamma tajalla rabbuhu lil-jabal ja'alahu dakkan wa kharra Musa sa'iqa falamma afaqa qala subhanaka tubtu ilayka wa ana awwalul mu'minin. Ni ne farkon masu imani, annabi Musa shine farkon masu imani, annabi Adam ba mai imani bane, annabi Nuhu ba mai imani bane, duk wadanga ba su da imani to sun gaba ci annabi Musa. Ya zaka yi kina awwalul mu'minina, ni a farkon masu imani a cikin al'ummata, cewa Allah baka ganuwa koko ni ne farkon masu imani mutlaqan. Annabi Muhammad ba shine farkon musulmi ba, annabi Nuhu musulmi ne. واتلو عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. كاجا النبي نوح مسلمين, النبي يوسف مسلمين, يا جماعتكم النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. النبي سليمان مسلمين يكم يا جماعتكم الله صلى الله عليه وآله وسلم كبه كبه قالت ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان. أسلمت تتشتا مسلمة تاريد سليمان. كذا النبي سليمان مسلمين, يا النبي يعقوب مسلمين. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. سنتسو مسلمين آيو ييغا سنسونا نون دو أنبان سنغبا أنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم مسلمين. طو كما يأتي أنا وأنا أول المسلمين, أول المسلمين في أمتي وفي زماني. Shi ne abin da ake nufi farkon musulmai a cikin al'umma ta ko a zamani na, amma ba wai an nufi shine farkon musulmai duk gaba ɗaya ba. Dan in ka ce kana zaka cewa kina sai annabi zaman to annabi Adamu ba musulmi bane, duk sauran annaba ba musulmai bane, duk mutanen da suka gabata ba ta samu musulmi sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kuma ka ce a'a shine farkon musulmai saboda Allah ya halicce shi kafin annabawa, sai da an ka halicce haskan shi sannan an ka halicce duniya. Wannan hadisi ba gaskiya bane, ina fata an fahimce ni. To dan haka dai a takaicen takaitawa kaji wannan tarihi na gina Ka'aba, annabi Ibrahim ya gina ta, ya yi aikin haji, kuma lokacin da Allah ya umurce shi da shi yanka ɗansa, shi ɗan ya zo ya hana sa, ya jefe shi so ɗaya so biyu so uku, wannan shi ne dalilin jifa. Lokacin da ya kai matarsa ta yi abin nan ɗanta ya rasa ruwa, ta yi sa'ayi tsakanin Safa da Marwa so bakwai, an kasar an tashi. Kenan waɗansu abubuwa ga sunan dalilansu waɗanda suke tabbata a cikin Alƙur'ani da cikin kuma sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. To bayan wannan akwai nukta, su kafirai hanyoyin da suke bi wajen mallakar mu, wannan al'amarin ya zo ya faru. Akwai abu guda biyu da ya kamata mu dan faɗa sai mu shiga cikin dalilai na cikin gida. Shine cewa tun lokacin da kafirai suka mallaki hankalin su game da duniya, bayan su ruguza daulolin musulunci, suka samu ilimin kere-kere, suka samu makamai na yaƙi na zamani, to daga wannan lokaci sai suka fara tunanin yadda za su yi su mallaki duniya. Kasashen da suke da ƙarfi, za mu faɗi tarurruka guda biyu. Taro na farko wanda an kai a ƙasar Jamus Almaniya a 1818, an gane ko 1818 kenan, an gane ko a 1818, an yi taro a Jamus Almaniya wanda ake kira Mu'tamar Berlin, taron da an kai a Berlin yadda za su rarraba duniya. Suka ja kowa ya ja inda zai ja. Sannan idan muka duba ita kasar Britaniya, ita da ake kira uwar mamaya a duniya, tunda suna ce mata colonization, ba colonization bane, a bangane invasion ne, mamaye kasashen mutane. Akwai wani prime minister su da ake kira Gladstone, an ce ya yi taro da mutanensa sai yake tunanin ya za a yi su mallaki duniya, musamman musulmai suna tayar musu da hankali. To sai suka ce kowa ya kawo shawarori da ya kamata a mallaki musulmai. To sai wani daga cikinsu ya ba da shawara, ya ce duk shawarorin da aka kawo suna da matsala. Yace idan kuka yaki musulunci da sunan musulunci kuke yaka, yace kun ja ba kan ku bala'i, dan hatta da dan kwaya musulmai musulmi zai yake ku. Amma karfin musulmi yana cikin ababe guda biyu. Na farko shine Alqur'ani, na biyu aikin haji. Alqur'ani ba ku iya raba musulmai da shi, sun haddace shi guda yawan wanda suka haddace shi ba laraba bane ko harafi guda ka canza sun sani yace in kun ce za ku badda alqur'ani sun kanin su ba za ku iya ba amma ku yi yadda za a yi qur'ani ya zama to yana hannun su amma bai da tasiri to shine daga cikin shawaran da suka bayar shine a buga alqur'ani daga wannan lokaci suka ba da shawara a buga alqur'ani ya yado a duniya duk da yake ana ganin kamar abin alkhairi suka yi kuma waɗanda suke buga alqur'ani suna yaƙa shi suna ganin da'awa suke yi abu ne mai kyau amma su turawa suna ganin in alqur'ani ya yadu tunda da qur'ani yana cikin gahukka ɗakin da qur'ani yake ciki ba a shiga sai an yi wanka sai an sa fararen kaya sai an sa turare sannan a ɗauko qur'ani to amma yanzu ina sai an ka bugo qur'ani akwai na aljihu akwai qur'ani gashi nan to da aka yi shi na aljihu sai musulmi yana rike da qur'ani amma yana ƙarya yayin rantsuwa da Allah qur'ani ya cika aljihu akan ƙarya bai jin wannan nauyin na alqur'ani tare da shi cikin wannan program ne aka yi ta tatwiyin sa ana developing shi har ya kai yanzu qur'ani gashi nan ya koma mi ya koma cikin salula logiciel sai mutum ya shiga cikin platform nan ba tsaye ya kallo ya ƙarike kuma ya dawo ya danna alqur'ani kenan qur'ani ya hadu da platform nan ba tsaye cikin wuri guda kuma yanzu baka iya dauka alqur'ani ka jifa da shi amma yanzu in ka zo wajen bacci salular ka akwai qur'ani cikin ta logiciel na qur'ani kai sai kai pap kai jifa da ita sai ce to abu na biyu wanda za a dauka mataki akan sa tunda su wancan lokaci buga qur'ani sun kace amma kaga yanzu an ci gaba da developing abin har an yi qur'ani na aljihu an yi qur'ani cikin computer an yi qur'ani cikin wato salula abu na biyu aikin haji yana daga cikin karfin musulmai domin nan ne suke taruwa malaman su an gane ko na farko akwai kasuwanci suna samun al-mubadalat al-iqtisadiyya su yi saye da sayarwa na biyu suna haduwa su tattauna ƴan siyasar su ko wani ya ba wani shawara yadda zai warware matsalolin siyasa a kasar sa malamai za su hadu su ba juna shawara su tattauna akan matsaloli na addini musulmin wata kasa zai hadu da wata kasa wannan zai kara musu karfi saboda taro ne babu irin sa a duniya su tattauna duk matsalolin da suke fama da su kuma su ba juna shawara kuma wata shekara su sake haduwa wannan zai kara taimaka musu to shi yasa sai suna ganin wannan taron barazana ne to ya za a yi sai aka ce to a kirkiro visa sai suka kirkiro visa wanda za a iya tantance adadin musulmai da in mutum zai tafiya ban kwana kawai yake da ƴan uwa ya tafi sai Allah ya dawo da shi ba a cewa ga adadin musulmin da zai zuwa kawai ta tafiya na ake yi ana zuwa da aka kirkiro visa sai zama to visan nan akwai iyaka ko wace kasa kota da ake bata to kaga lokacin da ake bukatar adadi mai yawa su suna za su ba gwamnatoci waɗanda ke karkashin su izini kowa da gwamnatin da ke rike da Makka da wanda ba rike da Makka ba kowa ana iya azamai doka a takarda a ce su gabaki abin da zaka aza in baka yadda ba a san matakin da za a dauka ko ko a ce a'a ga wani rashin lafiya bakin adadi kaza ake nema ko sai mai shekaru kaza to kaga yanzu da aka kirkiro wannan visa din ta sa an riga an yi dubt na iyakokin duniya musamman aikin haji da yake damun su ba wai iyakokin wasu kasashe ba a'a aikin haji da yake damun su tunda an ce kafiri ba zai shiga Makka da Madina ba to bari su biyo waɗansu hanyoyi da su bi su kawo matsaloli dan haka ka karanta tarihin Gladstone da wannan taro da yayi a majalisa ta wato Ingila ka karanta kuma taro wanda aka yi wato a Alman kaga mu'tamar Berlin da abubuwan da ya gabatar sannan ka gane duniyar da kake ciki a yanzu waɗannan ababen shekaru da shekaru ne da protocolatul yahud littafi wanda daula ta Isra'ila an yi shi kafin ma a kafa daula ta Isra'ila a boye yake an rubuta shi da yahudanci can a kasar Rasha ya shiga hannun wani ina ganin nasu ne ko suka bata mai dare koko ya shiga hannun wanda ke jin yaren su amma kuma ba nasu bane sai buga shi da yaren rashanci daga baya aka buga shi da faransanci da english da larabci da yabbo fantsama ga duniya sai suka ce ba su suka yi shi ba protocolatul yahud ka shiga ka samu littafin yadda suke son duniya ta kasance da tsarin da suke akan shi na duniya sun zama a kasar Portugal suka azare ba suka fara kwace arzikin yan Portugal suka koro su suka yi ingila suka aza tsarin riba suka fara kwace arzikin su aka koro su suka je jamus suka aza tsari na riba hitler yazo yayi kace-kace da su yanzu America ta tattara su ta kai su can a kasar tsakiyar Filistin da ina an ka gunto cikin Jordan da Filistin da ina an kai musu kasa gashi nan kuma sun zamanto virus ga al'umma ga su ƴan kadan amma suna fitinar duniya dan haka in ka karanta protocolatul yahud ka karanta wato tarihin turai tun daga lokacin da ta waye irin su mu'tamar Berlin irin tsarin da su Gladstone sun kai ma Africa irin su tsarin da De Gaulle suka yi ma Africa da abubuwan da suka rubuta da wannan littafi na protocolatul yahud wanda abinda suke son nan da wanda sun katsara Isra'ila yanzu shine yake faruwa da yake littafin na sharri ne ba sunan wani marubuci yanzu da yan bayyana ga duniya sai suka ce ba shi suka yi shi ba amma abinda suke zartarwa a duniya shine yake faruwa a yanzu to kaga irin waɗannan yana san ba mai da'awa bai ma san ina ne yake ba saboda wani abu sai ka san tsammanin yau ne aka shirya shi kai ko baka san shekara 200 ko 400 ko 500 ba da aka tsitsa shi amma ƙara mishi wato abin da ne ake yi tsari yadda zai tabbata a duniya Allah kai mana mai kyau to waɗannan kadan ne daga cikin al-asbab wato al-kharijiyya waɗanda suke dalilai ne waɗanda a tarihance da abubuwan da kafirai suke aikatawa tun zamanin manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam har zuwa ga wato yau kenan Allah shi muna mai kyau wallahi ta'ala alam
amin Allah ya saka malan da alkhairi malan sai abin da ya shafi asbab ad-dakhiliyya sabab ba na cikin gida
na'am to asbabud dakhiliyya wanda suna dawowa zuwa gare mu tunda an ce kharijiyya wanda suke da alaka da kafirai to wai mu ba mu da laifi da Allah ya jarabe mu da waɗannan ababin idan muka dubi jarabawa ta Allah kala biyu ce akwai al-ibtila al-ibtida'i akwai al-ibtila al-jaza'i al-ibtila jarabawa al-ibtida'i wanda Allah shi ya ga dama ya kage shi annabi ayyuba ya rishin lafiya wani laifi ma Allah ba dan ya wani laifi ba ba wani laifin da ya ba an gari ko manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya je a makka yana son yayi umra kafirai sun hana shi wani laifi ma Allah ba wani laifi to wannan ibtida'i ne Allah ya yi shi don ya jarrabe ka ya daga darajarka ya ga hankurinka ya ga yadda zaka tafiyar da al'amura wannan na dai kenan sai al-ibtila al-jaza'i ko al-iqabi wanda wani abu ka aikata sai Allah ya sabbaba maka wani abu wama asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum duk wata musibar ta same ku ayyukanku to mushkilar da take faruwa yanzu musulmai marwakon abinda yake samu mu na rauni mu dawo mu yi makan mu karatun ta natsu kullun sai mu dauki kaya mu azama turawa su ba za mu ce ba su da laifi ba amma shin wai mu ba mu da laifi game da aikin haji ka gani muna roƙon Allah dare da rana amma kuma taimako ya yi jinkiri to Allah ya faɗi cewa ga abubuwan da in an yi su in an roƙi Allah za a samu taimako Allah ya ce man sahabban manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam a Uhud kenan bala in tasbiru wa tattaqu wa ya'tukum min fawrihim hadha yumdidukum rabbukum in tasbiru in kun yi hakuri kaga ana bukatar mi hakuri wa tattaqu kuka ji tsoron Allah dama kuma abubuwa ne masu bukatar babban niyya don Allah ya ce wa in tasbiru wa tattaqu fa inna zalika min azmi al-umur wa ya'tukum min fawrihim hadha su kafirun suka zo muku yanzu yumdidukum rabbukum Allah zai taimake ku jawabul amri ne ashe ana buƙatar hakuri ana buƙatar takawa to yanzu marmakon mu dubi ka mushin mu mun kiyaye dokokin Allah gurgurda ikon mu mun yi hakuri da jarabawa ta Allah ba mu sai mun ka kalli wannan ba sai mu ce turawa sun yi kaza turawa sun yi kaza turawa sun yi kaza su shagiya ku musulmi ku shagiya su bude gidajen karuwai ku bude gidajen karuwai su yi ta'addanci ga addini ku yi ta'addanci ga addini kuma kuna jiran taimako yanzu kaga ya kamata mu karatu ta nasu sannan daga ciki Allah subhanahu wataala ya hana muna jayayya abinda bai kai bai kawo ba idan abu ya kai ya kawo ana ya ai jayayya akan sa aqida ana ya ai bayani ko ya kawo dalilai amma abinda an makruhi ko abinda yake a mustahabbi ne to wani sai ya kafirtar da kai saboda ko ya fasikantar da kai saboda kai ma abu wanda yake makruhi ne ko ko kai abu wanda mustahabbi ne baka yi shi ba to kaga wannan tana zuwa ba a son shi Allah ya ce wa ati'u Allah wa rasula ku yi ma Allah da'a ku yi ma manzo sallallahu alaihi wasallam da'a wala tanaza'u kada ku yi jayayya fatafshalu shikenan sai ku ragwance wa tadhhab rihukum sai karfin ku ya tafi iskan ku amma nan karfin ku ake nufi wasbiru inna Allah ma'as sabirin ku hakuri Allah tana ma hakuri to yanzu sai rikici ya dame in an ka fara sai ga musulmi yana tausayin kafiri fiye da yake tausayin musulmi dan uwansa Allah ce su mu'minai azillatin alal mu'minina masu sauki ne wato ga mu'minai aizzatin alal kafirina masu tsani ga kafirai yanzu sai abin ya juya musulmi azillatin alal kafirina aizzatin alal muslimin suna da tsanani akan yan uwansu musulmai amma suna sauka kama kafirai to kaga kuma Allah ya hana wannan to kuma ina muke daga ciki al asbabul wato al dakhiliya Allah ya ce mu yi tattalin hunki Allah ya ce wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwa wa min ribatil khayl turhibuna bihi aduwwallahi wa aduwwakum wa a'iddu lahum ku yi musu tattalin mastata'tum gurgudo abin da kun ka samu min quwwatin da karfi hadisi ya zo cikin sahih muslim da sauran littafai na sunan cewa abinda ake nufi da karfi ar-ramyu jifa aba ana nufin jiha da dusi ba ko da kibiya a wancan lokaci a yanzu ku samu makamman da zaku iya halba irin da za a halba muku domin ar-ramyu ba a ce ba ar-ramyu bisiham kawai ba ar-ramyu halbi yance jifa kuma bai tsaya ba a jefa dutsi ko a jefa kibiya ko mashi kadai a duk makami wanda ake amfani da shi to yanzu ina ilimin mu yake da muke da shi na kera makamin nuclear ko na kera makamin mai ligizami ko abin da kamar haka babu makamman da muke saye in muka yi rikici da su sai su dama suna da abin da ake cewa memory card da can sai su danna sai su daina aiki lokacin da Gaddafi ya sai makamai ga kasar Faransa da yaki ya tashi daga can Faransa aka danna wani bitu duk jiragen memory kinsu ta tashi aiki babu jirgin da ya tashi duk jiragen da suka tashi wadanda Rasha ta sayar mera kafin a yi ma jirage kwakwalwa to an ce mu yi tattali min kuwa ba mu yi tattali ba sai ka ji mutum na cewa a ta yaki tura kai da tuwon da ma za ka ci ba ka iya yi makankan abinci ba ka iya makankan sutura ba ka iya makankan mota ba ka iya makankan makami kuma ka ce ka yake su wa za ka yaka yana bukatar mu yi maka karatun ta natsu mu samu ilimi ingantacce mu kai inda za mu iya tsaye da tunanuwan mu kafin mu ce mu yaka an gane ko kuma mu samu tauhidul kalima ya zama tun muna kaunar juna domin ba ana amfani ba da wani a kashe wani kuma daga baya ayi amfani da wani a kashe wani wannan har yanzu wuri guda muke ba mu ci gaba ba an gane ko wani daga cikin malamai yake cewa shi yayi mamaki a cikin addinin kristanci aka ce idan aka mare ka mikinka na dama sai ka bada mikinka na hagu a kara ma wani mari saboda nuna zaman lafiya ko ba haka ba a cikin addinin musulunci kuma Allah ya ce kai musu tattale min kuwatin duk abin da kake da shi na karfi alquwwa alhissiyya wal ma'nawiyya na tattalin makamai da abincin da zaku ci lokacin yaki da duk abin da ya kamata da makaman kakkabo jiragen sama da makaman kaza da makaman kaza sannan hissal ma'nawiyya zaman to kuna hade ba kan kuran rabe ba kowa yana son a ci nasara kuma koda nashi ya mutu bai damu ba in dai ya mutu ne akan tabbatar da gaskiya da tauhidi ina shi ke wannan babu to ku an umurce ku da tattali sai ku taiko kai kwana kasashen ku duk su ne abbasu da wani makammai ga sunan sun zan kamar gidan karuwe ko na shiga ko na fita su ko wadanda anka ce an ka tabka mamari an ka dalla mamari inji kanawa ta wannan fuskar sai ka bada wannan su ko sai suka je suka yi makaman nukiliya ai an ka sake nan wannan anka ce shi wai zaman lahiya na addini shi na zaman lahiya na amma shi ga makaman nukiliya an gane ko shike yin makaman nukiliya kuma duk duniya yafi kowa makammai shi wanda aka ce addini shi na zaman lafiya na shi ko wanda aka ce addini shi ya ce ya tattali shi yafi kowa yin bacci to kaga idan muka duba ya kamata mu gane cewa an yi ta'kisul qadiyya shine an juya ta musulmai an ce su yi tattali sun je sun yi bacci su ko kafirai an ce musu cikin addini su a tai ai kwana sun je sun yi makammai saboda neman wato duniyar su Allah kai mu na tsari na'am
mallam sai abin da ya shafi asbab ad-dakhiliya daga cikin su akwai hubbud dunya
na'am hubbud dunya son duniya ba a ce ka aso duniya ba amma ka aso so wanda zai sa wat musu duniya fiye da addinin mu ya kamata mu fahimci wannan da kyau a ya kamata musu duniya so wanda ba zai sa mu bar addinin mu ba so mai iyaka wala tansa nasibaka min ad-dunya kada ka manta da rabonka na duniya idan muka duba manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin hadisi na Thauban wanda yana cikin wato sunan Abi Dawud sannan Imam Ahmad ya fitar da shi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da sauran littafai yake cewa yushiku yayi kusa anta da al-umamu alaikum koko anta da'a alaikum al-umam akwai at-taqdim wa ta'khir wa husur riwayat al-ummi za su tuttudo muku za su kawo muku hari za su yi kokarin mamayar ku a wata riwaya sai kawo kama ta da al-akalatu ila qas'atiha ko kuma min kulli ufukin wani ta riwaya ta zo min kulli ufukin ta kowani sassa gabas da yamma kudu da arewa a wasu riwayoyi sai bai kawo ba sai ce kama ta da al-akalatu ila qas'atiha kamar yadda katta majiyayin wa suna jin yunwa an kira su zuwa ga kwanon abinci yadda suka ribibi haka ne za a ribibin ku kaga ga mu'jiza ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta bayyana to sai a wata riwaya faqalu a wata riwaya faqala qa'il sai mai fadaici amin qillatin yawma idhin shin dan muna yan kadan ne sai ce a bal antum yawma idhin kathir kuna da yawa walakinnakum ghusaa'un ka ghusaa'is sayl kun zama to ghusaa abinda ruwa in sun taho gode bi abinda yake daukowa na karan karmami da wata tuka da wani wane ne da wani shakiran ghusaa to kuna tamkar abinda gebe ya dauko na kara da wasu tattaka an gane ku da wasu karaguzai nakara da zai biyo da su ka gusa isai sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace wala yanzi annallahu min qulubi aduwikum almahabata minkum Allah zai cire mahaba kurjini da tsoro daga makiyinku naku wala yaqdhifanna fi qulubikum alwahn kuma Allah zai jefa rauri a cikin zukatanku sai suka tambaya faqala qa'il mai fada yace kinan yana ya zama mutum guda ko mutane masu yawa ko faqalu sun kace kinan dan haka ba ko ta kuskure na ba yance mai fada yace ba tana nufa mutum guda bane dan ka san wanda ke son kawo kuskure cikin hadisi yace to ai ance na ance faqalu sun ce wannan kuma an kace faqala qa'il sai mai fada yace yana ya mutum guda ya tambaya na ya mutane guda su yi tambaya kuma yana yiwa a maimaita hadisi a wani wuri mutum guda ya tambaya yana yiwa wani lokaci a maimaita hadisi mutane da ma su yi tambaya sai wama alhawani ya rasulullah menene rauni قال حب الدنيا وكراهيه الموت son duniya nan mun ce son duniya ya wuce son addini babu mai son ya sa dukiyar sa cikin addini makarantun mu karatun mu daliban ilimi mai son a gane addini mai son da'awa a kowa abin da yake so ya aje dukiyar sa yana ganin kamar sharri in yin yadu cikin al'umma bai da ke gare shi ba in ɗan iska sun kaiwa cikin al'umma da ɗan kwaya da ɗan fashi kai na adda dukiya kai za su kai ma hari ba ruwan su da talaka tunda ko sun zo sun kama shi galibi kuskure na miya gare shi idan kasashen mu musulmi ba su ci gaba musulmi ne ba su ci gaba ba wa karahiyatul maut da kyaman mutuwa in an ce ana kyaman mutuwa ba wai a je a dauki makamai ba a ce jihadi a'a kyaman mutuwa cikin zukatanku ana nufin cewa wato yau gidajen mu kyaman mu sun mutuwa ba wai sai an ce an yaki ba a'a muna kyaman mutuwa kanta saboda in dai ka san akan tafarki na gari kake ai sai ka fatan ka mutuwa ta musulunci amma da yau mutane ai musu zance mutuwa me yasa ba su zance mutuwa sun san ba akan abu na gari suke ba kuma in akwai gwamnati ta musulunci za a je yaki da sai ku je ku mutu to ya an kai su kafirran da suke akan duniya sun fi ku fatan su mutu akan tabbatar da sharrin su da ƙaryar su ku da abisa gaskiya ba ku fatan ku mutu to kaga wannan hadisi ne wanda yake ingantacce kuma kaga ya faɗi suna daga cikin abin da yasa yanzu kafirai suka mamaye mu har ya zamanto ba mu iya motsawa komai sai in anka ce eh mun zan in ma'a abinda malamai sun suka cewa inni ma'aka ne duk da sun kawo da hadisi la takun in ma'a wannan hadisin malamai sun da'afa shi amma dai in ma'a asalin sa cikin larabci inni ma'aka ina tare da kai in an ce eh kace eh an ce a'a kace a'a haka da muka tafiya amma dai sun dinkin duniya haka muke a taron kungiyoyin larabawa na musulmi haka ake a taron kungiyar Afrika eh in tura sun ce eh mu ce eh sun ce a'a mu ce a'a kike haka nan ake ka gani dalili kuma menene saboda mun sa son duniya kwarai da gaske shi ko an ka ce wanda ya hau motar kwadai za ta ajiye shi a tasha ta wulakanci Allah kai mu nutsai
Allah ya saka mallan da alkhairi eh mallan sai adam al-ikhlas ya rashin ikhlasi zai zama sababi na hisab
na'am Allah ya ce wa atimmu al-hajj wal-umrata lillah ku cika aikin hajji da umra lillahi don Allah Allahu huna tana nufin dan Allah kadai za a yi nan ikhlasi ya fito kuma ibada duka an ce ayi ikhlasi wama umiru illa liya'budu allaha mukhlisina lahu ad-din annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam alla ce qul inni umirtu an a'budu allaha mukhlisan lahu ad-din ikhlasi to da yau mutane mallan za su yi aiki haji ba ikhlasi yadda mai su ba ina fata an fahimci ni abinda dai ake bukata in dai mace ta da jirgi ya dauke ta abinda take so a sama ta hakurin zinariya guda biyu da ta sa su ta zan hajiya ko ayi arfa ko ka ayi arfa wasu dai uban su dai har gara ba shi sabawa musulmi ma da hawan arfa ba da zuwa masallaci da salloli da ayyukan ibada shi ina ne dai aka sa hakura hakuran zinari ko hakuran zinariya shikenan magana ta kare su ko mazaje abin da suke bukata jirgi ya tashi da jirgi ya tashi da mutun wannan shekara ya zan alhaji da ayi arfa da ka ayi arfa wasu dai uban su dai to kaga idan ya zamanto dakin Allah muna zuwa ne ba dan saboda mu gabatar da ibada ba to ya ka gani ya zai Allah ya barku ku cigaba da aikata annan kuma ya san abin da a cikin zukatanku Allah kai mu mai kyau
Allah ya saka mana da alkhairi mallan sai abin da ya shahi ittiba'us sunna
to ittiba'us sunna shine biyar sunna in muka diba daga cikin biyar sunna ya kamata a ce da kudin halat za a je aikin haji to da yawa wanda mu da kudin halat ne a ce ma mafi yawancin kudin ka ma na halat ne wanda kai aikin haji da su waye da mu da wannan ko a ce rabi na halat labi na haram amma da yawan mutane ma musu damu ba ko kudin haram na suna tafiya da su ba ruwan su ba abin da ya sha musu kai to kaga nan akwai ta matsala wanda take tana da girma rashin ittiba'in sunna ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aikin haji ko ba ruwan shi a koya ana ka an kadirar amma ina wani da ya biya kudin shi ne kai ma an kadirar aikin banza ne ma a tsaya koya mai aikin haji tunda shi ya biya kudin shi shi bai bukatar wannan to kaga akwai matsaloli nan ana saba ma sunna ta fuskoki daban Allah dai sun iya kasu kudu kuka zauna kasar Saudiya kuka karatu a can kun kai aikin haji daban ko san abin da yake faruwa wallahu a'lam
Allah ya saka mallan da alkhairi mallan muna gani so da yawa game da aikin haji
na'am
zaka iska mutun ya biya kudi
na'am
amma kuma bashi kokarin karatu
na'am
tunda aikin haji ibada ne yana bukata ka karance shi
na'am
domin ka san abubuwan da ake yi
na'am
amma so da yawa sai ka iska mutun ya biya kudi amma bashi iya zaunawa a karanta shi domin shi san in yazo
na'am ga yadda zai gabatar
da ibada zai gabatar da aikin haji wayansu suna tunanin ma cewa to da an zo a garin Madina za a fara aikin haji su kuma
na'am
babu wani aiki
na haji na'am wannan mushkilan nayi maka bayanin ta ai saboda shi bai damu da Allah shi karba ba shi dai shi tai makka shi yasa su wadanga masu wakalat suna dan kokarin suna kawo wadanda za su koya ma mutane aikin haji a aikace suna nasu kokari amma wani shi ba ruwa ne bai ma zuwa kun ba abin da ya sha mishi kai tunda ka bada miliyan 2 ko miliyan 3 kaje kai aikin haji baka iya ba me lafin ma ka dauki malami guda ka bashi jaka 50 nan malaman mu ma ko jika 15 ka ba su wani shi na koya maka jika 50 dan ka yi aikin haji da kyau ka koma kai kadai a koya maka da kyau amma kana ganin jika 50 din asara su zaka yi kafi son ka tafi kai yadda ranka yake so Allah kai muna mai kyau
Allah ya saka mallan da alkhairi mallan sai annawaya as-sayyi'a
to annawaya as-sayyi'a suna da yawa kaga ina daga cikin abin da Allah ya jarrabe mu da shi masu buda wakalatul hajj da yawan su basu dauke shi neman yarda Allah ba suke yi wannan kan mutane da suke yi su yi fatan ya zan sanadiyar shiga su aljanna abin da aka so miliyoyi su shigo a sai gidaje a yi aure a samu motoci a yi taba razana da yawa suna yi in sun tattara kuɗin mutane su gudu wani ya ture wani ya America wani ya ɓace ba amma san inda ya ba sannan na wayar sayi a niyoyi munana ƴan daudu suna zuwa can kasuwar makka a ta yi can aikin haji a ciwo kasuwa ta daudanci karuwai yanzu ana ɗaukar su akwai masu jigilar su cikin jirage daban-daban an wani ya dauki 10 ne dauki 20 har mai 100 akwai mai kai wanda za su yi aiki cikin hotel na manya auren visa a daura ma mutum aure na visa ba tare da matarsa ba a kai su su tai su aikata alhali ko yin aikata sako makka yana da hatsari dan hadisi na Abu Hurairah wanda a cikin sahih muslim manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce wato duk wanda yayi so ya aikata aiki na gari bai aikata ba man hama bi sayyi'atin falam ya'malha kutibat lahu hasana za a rubuta mishi lada daya inda ka so aikata aiki nagari baka aikata ba to za a baka lada daya wa in hama biha falam ya'malha wa in hama biha fa amilaha kutibat lahu 10 ila 700 dhif idan yayi so ya aikata za a bashi lada 10 ko har zuwa 700 ko ma abinda Allah ya ga dama sai ya ribanya maka saboda mi saboda nan karhin ikhlasin ka da niyyar ka da wanda ka ba da wurin da ka ba suwa da lokacin da ka bayarwa duka ana hankalta musu wajen ƙara maka lada sai ce wa man hamma bi sayyi'atin falam ya'malha kutibat lahu hasana wanda yaso ya aikata abu bai aikata shi bar mummuna to za a bashi lada daya sai malamin su ce to wannan yana buƙatar kaidi na farko in ya bari don Allah mutun na haka son shi shahi wata mace ya tahi zai yi sai ya ga wasu mutane tahi katta sai ya bari to wannan bai da lada don ba don Allah ya bari ba amma in ya bari don Allah nan da yake da lada ina fata an fahimce ni to sannan wa in hamma biha in ko yaso wa fa'alaha kutibat lahu in ko yaso ya aikata to nan za a rubuta mishi daya kaga shi wajen aikin lada in ka yi ne aikata ba kana lada daya wajen aikin lada in ka aikata kana da 10 zuwa 700 mummuna aiki in ka so ka aikata ba ka aikata ba ka bari don Allah kana da lada daya in kuma ka aikata kana da zunubi daya to amma sai malamai suka ce banda makka ita makka da kaso aikata mummuna abu a makka ko baka je ba ko baka aikata ba to zunubi gare ka wa man yurid fihi bi ilhadin bi zulmin nudhiquhu min adhabin alim duk wanda ya so yayi ni aikata mummuna aiki a makka to Allah zai dada mai azaba mai raddadi kaga kenan wannan yana nuna cewa ita makka ba ta daga ciki ban sani ba ko mun fahimci wannan to sannan kuma wanda ke cewa in ka aikata mummuna aiki makka za a ribanya maka ci sai malamai suka ce a'a ba a ce za a ribanya maka dan Allah ya ce man jaa bil hasanati falahu ashru amsalha wa man jaa bis sayyiati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun wa man jaa bis sayyiati yuzu da munan fala yujza illa mithlaha ba wato sakan kamishi sai da tamkarta sai dai to ghallaf za a gallaza mata ita a kausasa maka ita saboda ka aikata ta wurin da bai dace ba to kaga dai masu mummunan niyya da masu daukar barayi masu yankan aljihu su ma suna zuwa masu kan kwaya suna zuwa a makka yanzu duk wannan aikin ba kafirin ne ke shi ba musulmi ne ya za a yi muku dawo kuka yi tunanin me yasa Allah subhanahu wataala ya hana muku ya haramta muku zuwa ba tun daga munanan ayyuka waɗanda ake aikatawa duk masu aikata fasadi da masu zuwa da niyyar su yi shirka da mai zuwa da niyyar shi yi luwadi da mai zuwa shi niyyar shi yi zina a ce maka sihirinka ba zai ba sai ka yi luwadi a makka wani ma a ce mai sai kana kallon ka'aba wani a ce mai bayyuwa sai kana zina kana kallon ka'aba wani a ce mai sai ka taka qur'ani a ka'aba a makka ga sunan shirka ana zuwa ana yi a turbude wani abu a dutsen Arafa na halaka duka wadanga abuwa ana yi kuma a ce kuma wai musulmi ba kafirai suke aikata su ba me yasa ba za mu tambaye kawo nan mu ba na waye sayya asuna da yawa akramakallah Allah ke murmai kyau na'am
sai abin da ya shahi mala al masadir
na'am kafin masadir akwai at-ta'lilat ya kamata mu dan ce wani abu dalilin da suka sa shi Allah ce ai aikin haji Allah ce wa adzim fi nnas bil hajji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhabirin ya'tina min kulli fajjin amir liyashhadu manafi'a lahum Allah ce a kira zuwa ga aikin haji an yi magana da Annabi Ibrahim za su zo maka ko a ƙasa ko kuma akan abin hawa da kuma hanya mai nisa za su zo maka kenan ta kowace hanyoyi balle na kusa tunda an ce mai nisa zai zo sai Allah ce li yashhadu manafi'a lahum dan su halarci amfanin su to nan al manafi'a ad-dunyawiyya wal ukhrawiyya amfani na duniya da na lahira duka ya shiga ciki shi yasa yin kasuwanci a Makka ba haramun bane in dai kasuwanci na gari ne wanda musulunci ya dada shi hariri a cikin muqama ya kawo wani abu wanda wadansu suna ruduwa da shi da yake cewa mal hajju sayruka ta'wiban wa idlaja wa la'tiyamuka ajmalan wa ahdaja al hajju an taqsida al bayta al haram ala tajridika al hajja la taqdi bihi haja wa tamtati kahil al insafi muttakhidan rad' al hawa hadiyan wal haqq min haja yace mal hajju bai kasance hajju ba sayruka tafiyarka ta'wiban an gane ko tafiya wato da daddare ko da rana wa idlajan da tafiyarka da wato da daddare tafiyarka dare da rana shine at-ta'wib wal idlaj an gane ko wala atiyamuka ahmalan wa ahdaja kuma ba wai zabar i'tiyam shine wato zabe aral mauta ya'tamul kirama i'tiyam shine ba zaben ajmalan ba wato raqumman hawa manya wa ahdaja da ahdaj darbuka inji malaman zauri irin dan dakin nan wanda ake yi ma raqumi ba wai ka zabi raqumi mai kyau ba ka zabi abin hawa mai kyau ko tahiyyaka da wahalar da ka sha su hawa tudu da gangare dare da rana yace alhajj an taqsida albayt alharama hajj shine ka ziyarci dakin Allah ka nufaci dakin Allah ala tajridika alhajja ka tsirautar da aikin haji dai kake so la taqdi bihi haja baka bukata wata bukata wa tamtati kahil alinsafi sai ka hau taguwar wato ka hau ka fadar al-insaf adalci an gane ku wa tamtati kahil al-insaf muttakhidan zaka riki radda al-hawa zaka riki kwatse son ranka ma'ana tankwari ranka ga abin da suke so wal haqq min haja sannan ka riki gaskiya ita ce hanyarka to kaga wadannan baitutuka da hariri ya kawo malamu suke cewa sai an bincika da yace ala tajridika al-hajj da hariri yace wato ala tajridika alhajj wato ka tsarkake aikin haji ba tare da wata bukata ba in yana nufin kawai aikin haji dai zaka je kai shi kadai ne Allah da a'a idan kai kasuwanci kaje aikin haji ba laifi Allah ce laysa alaikum junahun an tabtagu fadlan min rabbikum babu laifi ku nemi falalan ubangijinku wadanda an kace su nemi falalan ubangijinsu kenan ana iya aikin haji bal ma Allah ne musulmi suna iya aikin haji ko da masu aikin haji ne Allah ya faɗi cewa in suna jin tsoro da an kana mu shirkai talauci to Allah zai wadatar da su ya ayyuhal ladina amanu innamal mushrikuuna najasun fala yaqrabu almasjid alharama ba'da amihim hadha wa in khiftum ailatan fasawfa yughnikum Allah min fadlihi insha inna Allah alimun hakim to kaga nan hariri sai mu ce in yana nufin in mutun ya aikin haji kuma yayi wasu abubuwa na kasuwanci babu laifi to wannan babu matsala in kuma yana nufin a in kai kasuwanci a aikin haji kai abinda bai dace sai mu ce a Allah ce laysa alaikum junahun an tabtagu fadlan min rabbikum Allah ya dauke ki nan wannan ba za mu yi aiki da shi ba adibu ne yayi nashi wato abin nan to sannan kuma daga ciki Allah ce yashhadu manafi'a lahum duk amfani na duniya zai shiga ciki da na lahira taron musulmi su samu ganin juna su tattauna akan masaloli su yi kasuwanci wato kalima ta manafi'a kaman mu'jiza ce ijazul qur'ani ta shafi duk wani amfani wanda shari'a ta yarda da shi na duniya kuma da lahira liyasadu manafi alahum wa yadhkuru isma Allah saboda a ambaci sunayen Allah ba wai aje a shakata ba ai kwana a hotel mai tsada a dauki hoto a sa saman WhatsApp na gezna complete 10 ko 20 kullun a canza a dauki da manyan huluna a ƙara yana daga cikin abin da ba ke sawar kai ba kai aikin haji ba ka biya ma iyayenka alhali an ce sai rukunna aikin hajjin ka sun cika sannan da iyayenka su cika babanka yana jin yunwa bai da abinci mun makon ka bashi abinci sai ka je kai aikin haji kana nuna shadda da komai ka bar ɗan uwanka cikin bala'i musulmi ɗan uwanku suna cikin bukata mun makon kudaden nan ku dauke su ku taimaka ma ɗan uwanku in kuna da halin ku je aikin haji ku taimaka a'a sai ku bar ɗan uwanku cikin wahala ku je ku dauki kuɗin ku ba turawa su wanda ke jiragen sama kullun turawa suna ci gaba muna yi baya yasa Allah shi bar mu a ci gaba irin wannan madara ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بئمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم سي أسكي كاغني ما لم يسوك تيين أسكي إذن كواتو سورة كما مسئن كزمتاتك أن تريتا أما أن يدون الله إبادة تيتا الله أما جنا مسلاتي أي كان الله لي أما إن بأيدون الله بياكوما بولا والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون مسلاتي يكوما بولا سبور بادون الله أنكي با سوما إن أنت لتتاكوما كثمتا أما دون الله إن أنكي الله تزيبادا لدا وليطوفوا بالبيت العتيق دونكم سيئ توافي wanzu Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana cikin hadisi na sahih muslim ana yin tawafi ne guda bakwai to kaga wannan ga ta'lilat ne akwai mustanbata akwai al-musarraha wadanda dalibin ilimi zai bayani a ƙarshe zamu faɗi littafan da za su taimaka ma dalibin ilimi wajen fahimta aikin haji sheikh at-tahqiq wal-idah na sheikh ibn baz yayi bayanin wadansu abubuwa masu muhimmanci na aikin haji sannan idan muka duba cikin adwa'ul bayan fi idah al-qur'an bil-qur'an na shanqiqi a cikin suratul hajj yayi bayani na aikin haji sheikh nasiruddin al-albani yana da risala fi manasik al-hajj hadisi na jabir wanda yazo cikin sahih muslim yayi حقيقة صدى بيان لنا أي كم حجي إذا مو كدوبة شيخ أستاذ الدكتور بروفيسور سعود شريم الإمام المسلاة مكة ينادى للتافي دا رسالة الدكتورة دا يأيت أكان أي كم حجي سننكما يأيواني للتافي واتو خالص الجمان في تهذيب المناسك من أضواء البيان يا تتروني للتافي مسألو لنا أضواء البيان سنكتو تكيان أي كم حجي يا تتروسو سنن إذا مو كدوبة أكوي wato mawsu al-fiqhiyya al-kuwaitiyya akwai kuma mawsu al-fiqhiyya ta al-awaji wani daga cikin daliban Sheikh Nasiruddin al-Albani babi na haji akwai bidayatul mujtahid wa nihayatul muqtasid da manyan littafai na fiqh in muka duba akwai al-mughni ibn qudama al-maqdisi idan muka duba kuma akwai mudawwana ta malikiyya akwai al-insaf da kuma littafai dai az-zakhira na imam al-qarafi da al-isti'ab da al-istizkar na ibnu abdul bar an gane ko da kuma at-tamhid na ibnu abdul bar da sauran da al-hawi fi al-fiqh al-shafi'iyya manyan littafai na wato abin da suka shafi wato aiki na wato aikin haji dan haka dai littafai ne wadanda dalibin ilimi zai iya duba su yaga mas'aloli da dama da mas'alolin da ya kamata a tattauna da irin yadda za a iya ma al-umma bayani dan ta samu wato amfanuwa to wannan dai a gurguje ne dai na kawo su wallahu ta'ala a'lam
Allah ya saka malan da alkhairi Allah ya kara mu rayuwa albarka ƴan uwa duka nan muka kawo ƙarshen wannan barnamiji na ilimi da fahimta sune jagora daga nan gidan radio murya al'umma birnin Kwanni a madadin kowa da kowa inda suka kama domin ganin cewa wannan shirya ta yi daidai nake ce muku assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
alaikumus salam wa rahmatullahi wa barakatuh